to Allah ya aiko ni shi ma yana buƙatar a bashi nashi rabo, wato a bashi nashi tsummar da aka yaga shi ma yana da nashi buƙata. Inji mala'ika Jibril, fa akhadha minha khirqatan, ya karbi kyalle guda tsummar riga daga cikin tsummo karan sahabban Annabi Muhammad. Wai mala'ikan nan ya dauki wannan tsumma ya tafi da shi ya kai ma Allah nashi rabo. Fa allaka hadil arsh, sai Allah ya rataye wannan tsumman a jikin al'arshi. Wa inna dalika huwa ziqul fuqara, wai abinda ake kiran wannan shine aljihun talakawa a gindin al'arshin Allah madaukaki. Kenan ana nuna maka Allah ya ji dadin rawa da sahabbai suka yi lokacin da aka yi musu albishir su za su fara shiga aljanna kafin mawadata. Sheikhul Islam yace wa hadha wa amsaluhu, wannan labari da ire-irensa, inna ma yarwihi man huwa min ajhalin nas, banda wanda yafi kowa jahilci babu wanda zai bada labarin shi. Bi halin nabi, wanda ya jahilci halin Annabi Muhammad wa ashabihi da kuma halin sahabbansa wa man ba'dahum, wadanda suka zo a bayansu. Wa ma'rifati al-islam wal iman, sai wanda ya jahilci musulunci ya jahilci imani, shi zai danganta irin wannan ƙarya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Babu shakka dukkan wani hadisi da kaga an ruwaito akan halalcin kida bai inganta daga Annabi Muhammad ba. Ya za ka yi da waɗannan hadisai? Misali, al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito a cikin littafinsa Sunan at-Tirmidhi hadisi na 1005, al-Imam al-Hakim ya inganta hadisin da Muhammad Nasiruddin al-Albani, ka duba al-Mustadrak mujallad na 4 shafi na 43, da Sahih Sunan at-Tirmidhi mujallad na farko shafi na 513. Hadisin Ibn Abi Layla an Ata an Jabir radiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah ma'a Abdurrahman bin Auf. Jabir bin Abdullah ya bada labari ya ce wata rana Annabi ya fita da shi da Abdurrahman bin Auf daga cikin manyan sahabbansa, ahadul mubashirina bil janna, ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da samun gidan aljanna tun daga duniya. Abdurrahman bin Auf ila an-nakhl fa idha ibnuhu Ibrahim yajudu bi nafsihi, manzon Allah karamin ɗansa shine Ibrahim, ba shi da lafiya. Annabi ya tafi duba shi ya ɗauki wannan yaron ya ga yana numfashi irin na mai mutuwa. Fa wada'ahu fi hijrihi, sai Annabi ya ɗora yaron akan cinyarsa yana kallon yaron yana numfashi da ƙyar. Ran yaron ya kusa fita, tausayin yaron ya kama Annabi Muhammad. Fa fadat aynahu, sai idanun manzon Allah suka zubar da ƙwalla. Abdurrahman bin Auf yana kallo sai ya ce atabki wa anta tanha anil buka, yanzu kai ne kake kuka ya Rasulullah bayan kuma ka hana mutane su daina kuka? قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيم عبد الرحمن إني لم أنهى عن البكاء لمن تبحن أي كوكابا أدليل توسيم مرداتيا كوكو أدليل متوى إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ناهن siffa mara kyau. Na hana sauti guda biyu, waɗannan sautuka guda biyu ɗin sautuka ne na wauta sannan kuma na fajirci. Farko sautin inda nagma, sautin inda nagmati lahwin wa la'abin wa mazamir shaitani. Manzon Allah yake na hana muryar da duk aka yi ta a dalilin shagali na waka da wasa ko kuwa bushe-bushe na shedan kenan kida da waka, wannan sauti guda na hana shi, inji Annabi Muhammad sauti na biyu wa sautun inda musiba, na hana sautin da mutum yake a lokacin da musiba ta auku ya daga muryarsa yana kururuwa yana ihu. Waɗannan sautuka guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sautuka ne na wauta kuma fajirai. Wauta saboda in mutum yayi ihu a dalilin aukuwar musiba, ihunsa ba zai gyara al'amarin da ya riga ya auku ba, don haka wauta ya shiga. Sannan kuma fajirci ne, domin akwai alamar butulci ga Allah madaukaki. Allah madaukaki ya baka da ya baka haihuwa, babu mamaki ƴaƴan da aka baka sun kai 10, daga cikin waɗannan yara Allah ya amshi guda. In ban da butulci da fajirci, ya za a yi har ka manta ni'imar da Allah ya baka na waɗancan yara guda 9 ka dinga kururuwa saboda Allah ya amshi guda? Sannan in ban da butulci, kai Allah ya baka ma ɗan, wani fa Allah bai taɓa bashi ba. Wannan hadisin al-Imam an-Nawawi a sharhin da yayin kaduba Tuhfatul Ahwazi, an ɗauko maganar al-Imam an-Nawawi mujallal na hudushati na 88, yace abinda annabi yake nufi al-muradu bihi al-gina wal mazamir, abinda manzon Allah yake nufi shine ya hana kida da waka, ya hana waƙe-waƙe da bushe-bushe. Al-Imam an-Nawawi ko ya dade da mutuwa, ba malami ne na yanzu ba. Sannan ga hadisin Imran bin Husayn, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ma al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito hadisin Abwabul Fitan, hadisi na 458. Imran bin Husayn yace inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah ya ce fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qazfun, al-umma ta dinnan ita ma fa a cikin ta za a samu ukuba guda uku. Ukuba ta farko, Allah madaukaki zai saukar da girgizan ƙasa, ƙasa ta dare, mutane su fada, ta halaka su, za a samu a cikin al'umma ta yanji manzon Allah. Na biyu wa maskhun, manzon Allah ya ce cikin al'umma ta za a samu wani sashin da Allah zai rikidar da su, ya mai da su wata halitta ta daban saboda zunubin da suke masa. Annabi ya ce na uku wa qazfun, daga cikin al'umma ta za a samu waɗanda Allah zai musu ruwan duwatsu daga sama. Kun ga nau'ukan azaba guda uku din nan, manzon Allah ya ce duka za su auku cikin al'ummata, za a samu girgizan ƙasa, Allah ya hallaka wani sashin al'ummata saboda zunubinsu, za a samu rikidar da halitta ta wasu daga cikin mabiyana a dalilin zunubansu. Sannan kuma za a samu ruwan duwatsu wanda Allah madaukaki zai hallaka wani sashi na al'ummata su ma a dalilin zunubin da suke aikatawa. A lokacin da annabi ya faɗi wannan magana, faqala rajulun minal muslimin ya rasulullah, wani mutum daga cikin musulmai sai ya ce ya rasulullah wa mata zalika, yaushe wannan abin zai auku? Mutumin yana da hikima, kaga in annabi ya ce abin ba zai dade ba, sai ya canza gurin zama ko? Yaushe wannan abu zai auku ya rasulullah? Annabi ya ce lokacin da zai auku shine idza zaharatil qiyanu, lokacin da karuwai suka bayyana a duniya, mata mawaka, wal ma'azifu ga kide-kide, wa shuribatil khumur, ana ta yawan shan giya cikin musulmai. Idan abu uku din nan sun auku, ka saurari saukan nau'in azaba guda uku din nan. A lokacin da kida ya bayyana cikin musulmai, a lokacin da aka samu mata fajirai mawaka karuwai musulmai, a lokacin da ake shan giya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saurari nau'ukan azaba guda uku din nan. Bala'in shine duk jama'an da Allah ya halaka su da wata azaba, waɗannan mutane ba su ba shiga aljanna. Wannan ita ce ukuba da take mafi girma. Don haka yasa idan an hana abu ka nisance shi, shi yafi. Da zaran Allah madaukaki ya saukar da wannan azaba, wanda duk azaban nan ta halaka shi, to waɗannan mutane ba su shiga aljanna. Wannan abu ya auku a zamaninmu ko baku? Bayyanan mata mawaka, musulmai. Kar a yi maganar ƴan fim da kuma musulman da suke goya musu baya a kuma ƙasashe na musulmai. Allahumma ihtim bis salihati a'malana. Akwai hadisin Abu Malik al-Ash'ari yana cikin littafin Ibn Majah Kitabul Fitan hadisi na 420. Abu Malik al-Ash'ari yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yace, la yashriban nasu min ummatil khamra, nan gaba za a samu wasu mutane cikin al'ummata da za su dinga shan giya. Yusammunaha bi ghairi ismiha, har ma za su canza ma giya suna a kira ta barasa. Za su canza ma giya suna, al'ummata ne za su sha giya, in ji annabi Muhammad. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azi, ana kiɗa a kan kawunansu suna shan giya kuma suna sauraron waƙa. Kun ga waɗannan mutane, manzon Allah ya ce, yaqsifullahu bihimul arda, Allah zai nutsar da su a cikin ƙasa. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir, Allah zai mai da wani sashin cikinsu su zama birai, wasu su koma aladu. Allah shi mana kariya. Manzon Allah ya tabbatar bayan wancan hadisi na al-Imam at-Tirmidhi, ga kuma riwaya ta Ibn Majah. Sannan akwai hadisi wanda al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito har yanzu a Kitabul Janaiz hadisi na 1005, babu ma ja'a fi ar-rukhsati fil buka'i 'ala al-mayyit. Al-Imam al-Hakim ya inganta hadisin a cikin al-Mustadrak mujallal na 4 shafi na 43. Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisin, ka duba sahihu Sunan at-Tirmidhi, yace hadisun hasan, hadisi ne mai kyau. Hadisin har yanzu al-Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allakan Kitabul Ashriba, babu ma ja'a fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bighayri ismihi. Al-Imam Abu Dawud wasala al-hadith, ka duba Sunan Abi Dawud hadisi na 439. Kitabul Libas, babu ma ja'a fil khaddi. Haka nan Ibn Hibban ya inganta hadisin a cikin littafin sa hadisi na 6754. Al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin Al-Kubra, As-Sunan al-Kubra mujallal na 3 shafi na 272, da kuma mujallal na 10 shafi na 221, da kuma Al-Imam at-Tabarani shima ya kawo hadisin a cikin Al-Kabir mujallal na 3 shafi na 282. Ka duba Silsilatul Ahadith as-Sahiha mujallal na farko shafi na 140, hadisi na 914. Waɗannan malaman kaf sun tabbatar da wannan hadisin daga annabi Muhammad, annahu qala, annabi ya ce, la yakunanna min ummati aqwam, nan gaba daga cikin al'ummata za a samu wasu mutane, yastahilluna al-harra, suna halatta karuwanci, wal maqsudu yastahilluna az-zina, malamai ne musulmai suna halatta karuwanci, Allah shi mana kariya. Wal harira, suna halatta sanya kaya na al-harir silk. Wal khamra, suna halatta shan giya. Wal ma'azifa, malamai ne suna halatta kide-kide da rawai-rawai da kuma wake-wake. Wala yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatil lahum, manzon Allah yace waɗanda miyagun malamai masu halatta kida da waka, Allah zai basu sai sun tafi gindin wani dutse. Ya atihimul faqir, malamai suna cewa daga cikin su makiyaya ne, sun fita bayan gari suna gindin wani dutse suna hutawa, ga talaka ya zo, lihajatin ku taimaka min, fa yaqulu, za su ce masa, irji ilaina gadan, ka dawo gobe za mu baka namu taimako. Fa yabituhumullah, Allah zai hallaka su a wannan dare. Wa yaba'ul alama, Allah zai cikibi wannan dutse ya kifa shi a kansu. Wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yawmil qiyama, Allah zai mai da wasu su koma birai da aladu, haka halittarsu za su tabbata har zuwa tashin kiyama. wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi, waɗanda suka inganta shi suna da yawa, akwai Ibn Hibban har ma da Ibn Salah a cikin Ulumul Hadis hadisi na 32, da Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallal na 10 shafi na 51, da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kawo hadisin a cikin Ighathatul Lahfan mujallal na farko shafi na 256. Don haka Abdulaziz bin Baz, Allah ya ji kansa, bin Baz a cikin fatawarsa mujallal na 3 shafi na 423 yake cewa wal ma'azifu hiya al-agani wa alatil malahi, kayan kiɗa da waka su ne annabi ya bada labari, akhbara annabiyu annahu ya'ti akhir az-zaman, annabi yace nan a ƙarshen zamani, nan gaba a ƙarshen zamani kafin tashin kiyama za a samu wasu malamai yastahilluna, ha suna halakkawa kama yastahilluna al-khamra waz-zina wal-harira, kamar yanda waɗannan miyagun malamai za su halatta shan giya, su halatta zina, su halatta sa kaya na siliki. Sai bin Baz yace wa haza min alamati nubuwatihi, wannan yana daga cikin alamomin annabcin annabi Muhammad, domin abin bai auku ba, annabi ya bada labarin cewa zai auku, wannan abu bai auku ba a zamaninsa. Amma a wannan zamani da muke ciki wallahi akwai malamai da yawa waɗanda suke halatta kiɗa da waka, ba ma halatta sauraronsu ba, halattawa suke yi a matsayin ibada, yanda ma za a kusanci Allah maɗaukaki. Fa inna zalika waqa'a kulluhu, bin Baz yace gashi duk abin da annabi ya faɗa ya auku. Wal hadis yadullu ala tahrimiha, kuma wannan hadisi yana nuna haramcin kiɗa da waka, domin inda ba haram bane yaya Allah zai hallaka mai yinsa. Wa tahzir min al-agani, annabi yana gargadin mu ne game da waƙe-waƙe, wa alatil lahawi, da kayan kiɗa kasira jiddan, wa man za'ama anna Allah abaha al-agani, bin Baz yace malamin da yake halatta cewa Allah ya halatta giya, wanda ke da awan Allah ya halatta waƙe-waƙe, wa alatil malahi, faqad kazaba, wannan malami ya yi ƙarya, wa ata munkaran azima, ya taho da mummunan abu mai girman gaske. Nas'alullah al-afiya, muna roƙon Allah maɗaukaki ya mana afuwa, min ta'atil hawa, game da bin son zuciya. Don haka jama'a, waka ba ta da alaƙa da annabi Muhammad sai waka ɗaya. Wanne ne waka guda? Shi ne irin wanda annabi Muhammad da kansa ya yi, sahabbansa da dama sun yi irin wannan waƙan, babu rawa, babu kiɗa, shi ake ce ma waƙe ko? Daga cikin sahabban annabi Muhammad akwai waɗanda suka yi fice a irin wannan waƙa, kamar Abdullah bin Rawaha, kamar Hassan bin Sabit, kamar Amir bin al-Aqwa da Anjasha, suna da dama. Imma mutum ɗaya ya ringa rera waƙar shi kaɗai, koko yana rerawa wasu suna amsawa, idan dai ya ɗauki sharuɗa da malamai suka gindaya, to babu laifi a karantarwar annabi Muhammad. Misalinsa shi ne hadisin Anas bin Malik, lokacin da aka zo yaƙin Khandaq, annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun yi masa taron dangi, sun taho daga sassan duniya daban-daban, za a taho Madina a murƙushe musuluncin baki ɗayansa. Manzon Allah ya umarci sahabbai a tona lambatu a kewayen Madina bisa shawarar Salman al-Farisi, Allah shi ƙara masa yarda. Lokacin da ake tona wannan lambatu a kewayen Madina, Anas bin Malik yace annabi ya dubi sahabbai sai ya ga hankalinsu ya tashi, ga gajiya, ga tashin hankali, duniya gaba ɗaya za ta yi taron dangi akan musulmai, lambatu ake tonawa shi zai zama kariya ga musulmai. Da manzon Allah ya ga hankalin sahabbai da dama ya tashi, sai annabi da kansa ya kama rera musu irin wannan waka. Allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira, manzon Allah ya faɗa. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يا الله باب وترايوا إن بتلاهرة با إن جاء النبي محمد يا الله كغافرت ما الأنصار ودن دسك بعد مسوكي صحاب مدينة والمهاجرة كغافرت ما ودن دسك هجرة sahabban annabi kenan wadanda suka yi kaura daga makka annabi yana fada sahabbai sai suka kama amsa baki daya inji Anas bin Malik suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammada ala aljihad ma baqina abada annabi yana cewa allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira su kuma suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammada ala aljihad ma baqina abada mu ne muka yi wa annabi Muhammad mubaya'a akan cewa za mu yi jihadi har abada. Kaga waƙar da manzon Allah ya ɗauko sai ta tada hankali da ƙainin sahabbai nan take kuma wannan tsoro da gajiya duk ya fita daga jikinsu. Ka duba sahihul Bukhari hadisi na 2884 sai dai waƙe irin wannan na annabi Muhammad yana da sharuɗa guda 7. Sharadi na farko, kada a kirara annabi Muhammad a kai shi matsayi da ya wuce nashi wanda Allah ya bashi al-gulu. Sharadi na farko kenan. Wannan dalili yasa da dama malaman sunna suke cewa littafai na waƙe-waƙen nan da muke da su ba su inganta ba irin su al-burda. Ka duba cikin al-burda, malamin yake cewa ya akramal khalqi man li man aluzu bihi siwaka inda hululi hadis al-amal in lam takun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. A cikin al-burda, ya akramal khalqi, ya wanda yafi dukkan mutane kirki, man li man aluzu bihi, waye zan kai mafaka wurin sa in damuwa ta same ni, musiba ta auka min, fitina ta same ni, wa zan tafi wajen shi in ba kai ba ya Muhammad? Wannan magana ta dace? Ku dai ba da amsa. Matsayin wa aka bawa annabi? Sai ce malli man aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, lokacin da musiba mai makantarwa ta sauka, musibar da ɗan adam bai iya jure mata, wa zan tinkara ya yaye min wannan damuwa in ba kai ba ya Muhammad? La haula wala quwwata illa billah. In lam takun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami, har in ba za ka kama hannuna a kiyama ka cece ni ba, to tamfar rayuwata nayi asararta, don ku na tabbata ba ni tsira. Shiryarwa ba ta annabi Muhammad bace. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Don haka in ka duba fatawa Lajnatid Da'ima mujallal na 27 shafi na 162 aka ce ash-shirku fi hadhihi al-abyad, waɗannan baituka da aka kawo shirka tsantsa tana cikin su. Shirka tsantsa, an dauki haƙƙin Allah an ba mu annabi Muhammad, wannan shi ake cewa shirka. Hasala li kaunihi ista'adha bi ghairi Allah, ya nemi tsaro da wani Allah, inda hudusi shidda yawmal qiyama, wal isti'adatu bi ghairi Allah shirkun, ka nemi tsaron wani wanda ba Allah ba shirka ne. Li annaha naw'un min anwa'il ibada la tajuzu illa lillah, neman mafaka aiki ne na Allah, wato Allah kadai ake neman mafakansa, bai dacewa wani mutum dan ya shiga damuwa ya kai kukansa ya nemi ceto ko agajin sa wajen wata halitta. ولانه جعل الدنيا والاخره من جود النبي, هرما من البرده يا ميد الدنيا غبا دينتا ده ما لاهرن واتو كمر كيوتا تي تمنزون الله yana daga kirkin annabi in yana son ka ya baka in bai son ka ya hana ka. وهذا كذب وغلو, wannan ƙarya ne. وصلب للملك 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 عز وجل, an kwace ma Allah haƙƙin sa, Allah shike da ikon kyautan aljanna ga bawa. ومن جهة الثالثة أنه جعل من علوم النبي علم اللوحي, هر ما ينشيوا دق علم النبي محمد أقوي سن اللوحي المحفوظ أتكين البرقة. سبو دهك دكم ونواقع دزا أريرا dan kirara manzon Allah a cikin wannan waka akai annabi matsayin da ya wuce nashi wannan waka ya haramta nabiyu adamu istimal al-alat wal ma'azif al-muharrama fi tafsin nashid hadisi da muka karanta a baya mun ji annabi ya haramta amfani da kayan kida don haka inda duk aka shirya wani waka ko da wakan nan don yabon annabi Muhammad ne in aka hada wakan nan da kayan kida wannan waka ya zama haramu na uku adamul iktari minhu ko da shike an halatta yin wake to kar kuma mutun ya yawaita waja'alahu daidanul muslimi wa kullu waqtihi mutun ya zamanto ba shi da wani abu illa sauraron wake shi ma kuma babu kyau me dalili saboda akwai hadisi al-muttafaqu alayhi yana sahihu al-bukhari hadisi na 6155 sahihu muslim hadisi na 2257 manzon Allah yace li an yamtali ajawf rajulin qayhan da dai mutum zai cika cikin sa da diwa mutum ya debi diwa ya dinga sha sai ya koshi annabi yace hatta yuriyahu har sai ya shaƙe shi saboda tsananin koshi da diwa yafi masa khairun min an yamtali ash'ara yafi masa a ce mutum ya dinga haddan wake ya cika cikin sa da baitoci na waka don haka mun waye gari mutum har alfahari yake ya haddace alburda ko ishiriniya manzon Allah yace da zaka cika cikin ka da diwa yafi maka alkhairi akan ka cika da wake don haka shi wake abu ne wanda an halatta shi amma kuma babu kyau mutum ya yawaita duk masu'atul manahi ash-shar'iyya mujallad na farko shafi 202 sannan na hudu Allah ya kula bi sautin nisa kada a samu muryar mata ta wajen yin wannan wakar da dama zaka ga mutum wai malami ne na makaranta da dalibansa mata ya shirya su yana rerawa matan suna amsawa sai a dauka a kaset ai ga waka na yabon annabi Muhammad inda duk aka samu cudanya tsakanin namiji da mace ta wajen shirya wake ko da dan yabon annabi Muhammad ne wannan waka yana zama haramu sannan na biyar wa Allah ya shabiha alhali ahlil fiski wa wal majun kada kuma ya zamanto mutum ya shirya nasa wakan irin yanda fasikai suke shirya nasu kamar yanda yanzu ake kokarin tsara wake na yabon annabi Muhammad da kayan music irin na zamani saboda koyi da dabi'un kafirai nan ma kuma yana haramta shi ne yace na bakwai ibn hajar al-asqalani in kado fathul bari mujallad na 10553 da 1554 zuwa 63 da kuma su'atu fatawa mu'asira mujallad na 4567 suka ce na shida wa an yakhlu min mu'assaratis sautiyya allati tantaju aswatan misla aswatil ma'azif sannan kada mutum yayi amfani da muryarsa ya ringa fitar da sauti irin na kalangu ko da bai yi amfani da kalangun ba domin akwai wannan hikima ba a kawo kalangu ba amma kuma sai aka shirye wasu mutane suna fitar da numfashi numfashin nasu yana bada sauti irin na kalangu to da zaran an yi amfani da wannan salo nan ma wakan ya haramta na bakwai wa Allah ya kuna zalhanin yutrab kada kuma ya zamanto an tsara shi yadda mutum yana iya kada kai ko ya kada kafa kuma ya tashi ya taka rawa da zaran ya dauki wannan tsari to ya haramta amma idan wake bai kauce ma waɗannan siffofi ba to babu shakka babu laifi idan an yi shi saboda annabi da kansa yayi da kuma sahabbansa nan zamu dakata Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambaya ko
da farko wanda sun tambayi da sarrafa sashi da yake cewa ya ji ana cewa a tukar ashirin da yake cewa wato ƙungiyar rafa ba ta inganta ba kuma da suna cikin cikin gudun kuma na taɓa yin bayan cewa cikin gudun nisa da yake kyau yana zama da yin sarrafa
wannan bisa shi karatu mu da wancan sati ba ban yi magana a kan wannan addu'an ba idan yana so ya san ingancin addu'a ya yi min text insha Allah zan ba shi amsa karanta na gaba malam shi wannan da ya ce insha Allah zai fito bai faɗa da tunanin ba zai fito ɗin ba, bai san cewa Allah ba zai bashi damar fita ba, don haka ba daidai bane a amfani da wannan labarin saboda ya zamanto hujja ga mutum ya ce insha Allahu akan abinda ya san cewa ba zai aikata shi ba. Bai kamata mu ɗauki kalmar Allah abin izgili ba, ya kamata musulmi ya zamanto mai girmama zikirin da Annabi Muhammad ya karanta da mu. Karanta na gaba. A masa nasiha. Karanta na gaba. Haka riwaya ta zo kashi biyu, riwaya ta nuna shekara 500, an samu wata riwaya da take nuna shekaru 40, wani bayani yake so? Yana son wace riwaya ce ta inganta? Dukkansu sun inganta. Illa kawai malamai suna nuna shekara 500 shine adadin lokacin da waɗannan talakawa za su yi a cikin aljanna kafin sauran mutane su shigo, kailula da za su yi hutawa shine shekaru 40, babu tawilin da ba a yi ba. Ala kulli halin, talaka dai zai riga mawadaci shiga aljanna, inji Annabi Muhammad. Na'am. Yi salati, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alayna man la yarhamuna subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما